吧唧，没烟抽呀。Shirin mu na wannan makon ci gaba ne daga inda muka kwana a makon jiya kan bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka soma ambatawa a makon jiya a ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Nijar sun yi wani juyin mulki inda suka hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum tare da ayyana Janar Abdulrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata ƙalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan nasu sun haifar da ayar tambaya tsakanin 'yan ƙasar.
Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiyya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Jin kaɗan da yin juyin mulkin kuma ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO. Ta yunkura ta hanyar kakabawa Nijar ɗin takunkumai har ma da barazanar amfani da ƙarfin soji. Muddin ba gaggauta janye juyin mulkin ba. A nan ma dai an yi ta kai ruwa rana tare da fashin baki.
Na farko dai sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko hudu, wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea, duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke riƙe da su kuma cikin wannan ƙungiya suke. To amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba, abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban ƙasa na Chad wanda shi ba zaɓaɓɓe bane. Kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi suke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na Afirka ko shugabannin ƙasashe na Afirka ke takawa. Tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS, kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu. Na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar Nijar, ba za su ƙyale wato a nuna ma sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba. Abu na biyu, Najeriya wadda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS, tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa. Yaushe kuma take da lokaci da kuma ƙarfin sojojin da za su je su daura yaƙi da wata ƙasa? Na uku, wato idan aka tadda wannan yakin ya barke, ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Nijar za su ɗanɗana kuɗa.
Mako ɗaya kuma barazanar amfani da ƙarfin soji da ECOWAS ɗin ke ƙara zafafawa kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta haifar da martani daga ƙasashe biyu ƙawayen Nijar ɗin, Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji ta hanyar juyin mulki kafin na Nijar ɗin, inda suka fito ƙarara suka ce ahir tare da barazanar cewa muddin aka kai wa Nijar hari to kuwa lalle duk suna dafa mata baya domin ta kare kanta. To sai dai wasu manazarta sun bayyana martanin a zaman tauna tsakuwa ne kawai domin aya ta ji tsoro.
To wannan ya kasance gaskiya ne kuma da gaskiyar suke yi. To wannan kaga zai kasanta yanayin da ake ciki a Nijar, amma ni ana tunani kawai wani tsari ne suke fito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi. Amma kai gazan komi a duk wanda ya sa abin da ake ce ma ECOWAS da ƙarfin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaƙi irin wannan na basa sama sun shirya a ECOMOC ɗin nan, ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da ba su je ba su gani ba barakulla da kuma yanda yayi abin yana iya zama wani yaki yaki haka na cikin gida ko kuma yaki wanda zai tsaye jama'a amma dai ita ECOWAS ta doki hanya ta lumana ta diplomasiya ta hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka bane in kuma cikin gida ne gaskiya ECOWAS ko CDAO tana cikin wanda ai cikin gida sau to abin da ya shahi Niger ya shahi Nigeria ya shahi Mali ya shahi Burkina Faso ya shahi Cote d'Ivoire ya shahi Ghana da dai sauran kasashen ta ECOWAS din CDAO
a kusan tsakiyar watan Satumba ne kuma sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki 100 kan karagar mulki inda wasu suka ce alasan barka domin kuwa an ga sauye-sauye to sai dai wasu managarta kan har ma da aka tare ƴan Najeriya suna da ra'ayi akan haka
ana gudu kusan ana susan duwawo an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce yayi gwamnatin zabo cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kudaden kasashen ƙetare ya hada kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official rate da kuma ta ɗan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma ƴan Najeriya matsaloli na fitan hankali
ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta bada ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba
a cikin watan na Satumba ne kuma tsohon prime minister kasar jamhuriyar Niger Hammu Amadu wanda ya arce daga kasar ya kwashe shekaru na zaman gudun hijira a wasu ƙasashe ya koma kasar watanni biyu bayan juyin mulki wannan lamari dai ya haifar da shakku yayin da wasu ke ganin ba wani abin ta da hankali a ciki
Hammu a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya kasar waje ba akan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashin gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta kai.
Da walakin guda a walki haka ta'a Hammu bai tasowa daga ƙasar Turai ya shigo ƙasar nan kuma a ce shi ne ɗan siyasa na farko a cikin waɗanda duk aka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka bashi sakin talala wannan mu a namu na fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su akan Hammu wataƙila suna ganin zai iya dawa musu su tafi da jagorancin kasar nan yadda ya kamata ko kuma suna shirya shi a matsayin dan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai daukar kasar nan kuma ya farfado da martabar kasar nan
a cikin wannan watan na Disamba kuma mun kawo muku yadda rikicin siyasa ya kazance a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyeke Moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja
abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi a dina siyasar Ubangida ba duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban kasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan Bauchi wato sanato Bala Abdulkadir Muhammad a wannan lokaci ana ga kamar abin ya wuce to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba yana ganin cewa girmamawa da kuma mika wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kamar ba zai samu ba shi yasa kaga irin abin da ya sake faruwa ya faru
masu saurare a nan za mu dasa aya wanda kuma shi ne shirinmu na ƙarshe a wannan shekara ta 2023 Amadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai mu haɗu a sabuwar shekara ta 2024.